عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، من يمني مسوى أني محمد مسوى القرآن إني من سلم إلين تاكين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كلهم شكين يرجع الله من أوكتين سريكي يو زام تقبل تفسير القرآن من جرمى كارو نبوما أولا رانا من البركة نرانا رجوعا أي نوانا رانا من البركة رانانا لا رباكو damu ci gaba da tafsirin alqur'ani yau muna goma ga wata a zawiyar malamu Sheikh Ado Musa a wannan babban masallaci domin ci gaba da tafsirin alqur'ani a cikin suratul baqara. Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da buga mana misali, Allah madaukakin sarki yana ci gaba da buga mana ayoyi da hujjoji wanda zai sa mu yi imani da cikar samuwarsa, mu yi imani da cikar falalansa. Allah subhanahu wata'ala ya buga mana sarbi da ɗaya daga cikin annabawa shine annabi mu annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, da irin abin da ya gogayya tsakaninsa da namarutu ɗan Kan'an. Sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya buga mana misali na ɗaya daga cikin wanda ba su yi imani ba, wanda a cikinsu har suka yi jayayyar da yardan Ubangiji. Karshe Allah ya buga mana darbi da Uzairu, ɗaya daga cikin waliyan Allah wanda Allah ya yarda da su. Mun ji irin yanda abin da ya faru tsakaninsa da Allah madaukakin sarki. To za mu matsa gaba cikin irin wannan darbin amsala, mu je ga fadin Ubangiji madaukakin sarki da yake mana magana akan annabi Ibrahim. Allah ya taimake mu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
وبجد من وقت السركي ya ba mu labari abin da ya faru da Uzairu na lokacin da ya tambayi Ubangiji da ya zo ya tsaya a garin Baitul Qudus yake cewa anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Allah ya ce mana Allah ya kashe shi shekara 100 tukun, Allah ya tashe shi jakinsa ma Allah ya tashe shi a gabansa yana gani yanda kasussuwan suka tashi suka hadu. To Allah ya ci gaba da ba misali ba iya Uzairu bane wanda ya irin wannan tambaya, kuma Allah ya buga misali wa halitta da shi. Shine Allah yake ba mu misali. Wa idh qala Ibrahim ya rasulullahi, ya kai wanda ake saukar ma wannan sako ka ba su labari idan ba su sani ba su tuna mana. Wa idh qala Ibrahim yayin da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta, ya Ubangiji ina roƙonka nuna mini yaya ne kake raye mutattu, idan an ce wannan mutacce ne yaya Allah subhanahu wata'ala yake yi wajen yabi ya raye wannan mutacce din. Allah subhanahu wata'ala sai tambayi annabi Ibrahim awalam tu'min, annabi Ibrahim yanzu baka yi imani cewa ni ne nake raye mutacce ba, na raya na busa rai na tare shi na ba ta iko yayi duk abin da yake yi, bayan Allah shine allazi yuhyi wa yumitu, shine alhayyu alqayyum, baka yi imani da cewa shine yake yin wannan raye mutattutun ba? Annabi Ibrahim ya ce a qala bala walakin liyatma'inna qalbi, anan bai ce na'am ba, da Allah ya ce a walan tu'min, da ya ce na'am, da ya zama bai imani ba, amma sai ya ce bala na'am na yi imani, walakin liyatma'inna qalbi, sai dai na yi wannan tambayan ne domin zuciyana ina so ya samu nutsuwa akan abin da ka tsai da ni aka yi. Shi anan Annabi Ibrahim alayhi salamu yana mana isara ga maratibul qalbi, da kuma irin abin da zuciya take tafiya aka yi. Shin zuciya a wani irin mataki take tafiya? Shi zuciya shi ne komai na dan adam, domin wannan ne ya sake ce masa alqalbi, abin da ya sake ce masa alqalbi domin shi yake juya dukkanin al'amari, alim bihi, shi yake juya dukkanin al'amari, shi ne mahada na sirrin da ke jikin dan adam, shi ne da ruhi, shi ne da jasadi, duk abin da zai tace tafi daga kwalwa zai zo zuwa zuciya ne, sannan kuma duk abin da ya isa wanda zai yi amfani da ruhi, zuciya yana da tasiri wanda shi ne direction a jikin dan adam. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato inna fil jasadi mudda idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa huwa al qalb kuma wa hiya al qalb. Manzon Allah yake cewa inna fil jasadi mudda, ku sani a cikin jiki akwai wata soka, idza salahat salaha al jasad kulluhu, idan ta gyaru duk jiki ya gyaru, wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu, idan kuma ta ɓaci to shi ma jiki dukkanin sa ya ɓaci. Wannan tsokan mai ce sai ya Rasulullah, Annabi sai ce ala wa hiya al qalbu, wannan tsokar da ake magana hiya ita ce al qalbu, shi kuma zuciya. Idan zuciya yayi kyau to sai dan adam ya zamto komai nasa yayi kyau, idan har zuciya kuma tai muni to komai na dan adam sai zama yayi muni. Shi yasa kulli yawmin abinda ake neman dan adam ya samu shine ya tsarkake zuciya, makamin tazkiya, dukkanin auraden da ake yi babban abin da ake bukata shine tsarkin zuciya. Yanda zamu gane tsarkin zuciya, da Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas tukunna minal jinnati wan nas. Sannan Allah ya ce mana kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, kawai Ubangiji sai ya ce ina neman tsari da Ubangijin nan na falaki, lokacin da rana yake ketowa to abinda yake gudana a wannan lamarin na dukkanin sirri Allah shi ke da iko da wannan lokacin. To wannan lokaci da dukkanin tasirin da ke shi, ina neman tsari da Ubangijin wannan lokaci, min sharri ma khalaqa, game da dukkanin sharrin abinda Allah ya halitta. Amma da ke zuciya ne, sai da Allah ya ce kul a'udhu bi rabbin nas, ina neman tsari ga Ubangijin mutane, tukun malikin nas, mamallakin mutane, ilahin nas, wanda shine Allah mutane, min sharril waswasil khannas, tukun na ake neman tsari da sharrin zuciya, sai da aka kawo maliku, aka kawo ilahu, tukun aka kawo rabbu domin neman tsari da sharrin zuciya. Ana maganar shedan 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 shedan, amma alal hakika shedan mafi karfi shine zuciya. Duk lokacin da kaga mutum yana cewa shedan ne irin jaye ne, kai dai ka san ba ga shedan ba, shi kuma zuciya shi ne kake tare da shi. Shi shedan abin da yake iya yi wa mutum shi ne kawai wato ya baka waswasi, wa khalifin nafsa wa shedana wa afihima wa inhuma mahadaka nusha fatahimi, shi shedan aikin sa shine ya ce maka me ya hana kai kaza, ya dinga kawo maka waswasi. Amma ita zuciya tilas take ba wa mutum fawa, tun kana jin baka yadda ba dole za ta karya ka sai ka yarda, kun kana jin ka yarda kuma za ta yi posin ɗinka sai ka ji baka yarda ba. Wannan ne yasa sufaye suka tattara dukkanin ayyukansu ya kare wajen binciken yaya za mu yi zuciya ta yi tsarki, domin Annabi ya ce idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Nan hadisi ya ce mana wa hiya al qalb, amma alal haqiqa al qalb ba un sabace, ba un sabace muzakkara ce, ba muannatha bace, muzakkari ne al qalb ba muannathi bane, domin al qalb shi sara magani abal qalb bai ce abat al qalb ba, ko kuma kan ji abat, a abal qalb saboda shi muzakkari ne ba mu'annasi bane, amma ala wahiyatin nan ay wahiyal tilkan murdar alqalbi, wannan tsokan shine zuciya, idan ya lalace komai na dan adam ya lalace. Allah subhanahu wataala yana ga mana cewa laqad kaba man dassaha akad aflaha man zakkaha wa kad kaba man dassaha, wanda ya tsarkake zuciya ya samu yayi rabo, wanda kuma ya lalata zuciyarsa to ya lalace. Duk yanda mutum ya kai ga tsayuwar sallah, zakka, azumi, aikin hajji, idan zuciya bata jaruba mutum ya lalace. Wannan yasa a yanzu a nan duk abin da ake nuna mana ana nuna mana jihadul qalbi ne, jihadun nafsi ne. Za mu je lokacin da za a mana bayani akan abin da ya shafi jihadul mali da makamantansu, amma a nan abin da yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ke nuna mana jihadi ne al-jihadu bil qalbi, wanda yanzu shine jihadun nafsi. Duk wanda ya samu yayi riba akan wannan jihadun nafsi din yayi rabo. To Allah subhanahu wa ta'ala ke ga mana cewa da annabi Ibrahim Allah ya tambaye shi lokacin da yace arni kai fatuhil mauta, ubangiji nuna mini yaya ne kake yi karaya matattu, sai shi kuma annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake cewa Allah yake ce masa awalam tumin, bakai imani bane cewa ni ne mahalicci, qala bala, sai yake ce ubangiji tabbas na yi imani, walakin liyatma'inna qalbi, sai dai ina neman zuciya na ne yanzu. Anan maratibin zuciya, kowace zuciya da abin da take nutsuwa da shi, zuciya ta kasu kashi uku wajen tafiya a hadarin Allah da samun nutsuwa a cikinsa. Akwai zuciyar da ita duniya kawai take so Allah ya bata, idan Allah ya bata duniya kallame ta kamar da ke maka faɗa. Akwai zuciyar da ita kuma zikirin Allah kawai take bukata, idan an samu zikiri to komai yayi daidai. Akwai zuciyar da ita ba zikiri take bukata ba, wanda ake ambatan take bukata. Zuciyar da take bukatar duniya shine Allah ya ga mana radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha, su sun yadda da rayuwar duniya kuma sun samu nutsuwa. In dai aka ba mutum duniya, sai ya ga kawai idan kana ganin kudinka kana kirga ka ji kana jin daɗi, to alamun cewa kai zuciyarka tana son duniya ne, kuma ta nutsu da shi, kuma in ta samu ta huta. Akwai wanda shi kuma ba wannan bane, in yaji ana zikirin Allah, ana karanta alqur'ani, ana la ilaha illallah, ya samu jin daɗin sa har ya fita cikin hayyacinsa. Sunan da Allah ke ga mana ala alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, wannan zuciyarsa tana samun nutsuwa ne da yawan zikiri. Sannan zuciya mataki na uku ita ce wannan, ita ce ita tana bukatar mushahada ne, so take ta ga abun, ta ga hakika. To wannan shine zuciya irin na arifai, zuciya irin na annabawa, ba ta bukatar komai sai mushahada cikin hadarin Ubangiji. Shine Allah ta'ala ke ga mana awalam tu min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, na ji na yarda amma ina so na gani domin zuciya na ya samu nutsuwa. To anan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wannan maganan da ya faɗa ba kokonto yayi a hakkin Allah ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nahnu auladish shakk min Ibrahim, yace ai in ma kokonto ne za a yi, annabi ya faɗa a matsayin tawazu, yace mukamin annabi Ibrahim ya kai a ce mu yi kokonto shi bai ba. To sai aka sani annabi Ibrahim ba kokonto yake yi akan maganan da yake cewa walakin yatma'inna qalbi, wannan ba kokonto bane. Domin hadisin sayyidina Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sayyidina Abu Huraira, manzo Allah yana cewa nahnu ahqqu bish-shakk min Ibrahim, mu muka ci cancanta da mu yi kokonto ba annabi Ibrahim ba. Idh qala rabbi arini kayfa tuhyil mauta, lokacin da yace ubangiji nuna mini yanda kake rayuwa mutattu, Allah yace awalam tu'min, shin baka yi imani ba? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, yace na yi imani amma ina son zuciya na ya samu nutsuwa. Wa yarhamullahu lutan, Allah ya ji kan annabi Lutu, laqad kana ya'wi ila ruknin shadidin wa law labista fi sijni tula ma labista yusuf la ajabtu da'i, ko walau labista fi sijni tula ma labista yusuf la ajabtu da'i, wato manzon Allah yana kawar wa mutane tunani ne muni akan annabawa. Sai annabi ce Allah ya ji kan annabi Lutu ya jima a cikin wato yanayi mara daɗi, sai yace haka Allah ya ji kan annabi Yusuf ya jima a cikin prison, da a ce mutum zai zauna a wannan zaman da ya na prison din da zai amsa abin da aka nema na saban Ubangiji. Wato annabi yana kawar da hankalinmu wajen mummunan tunani da mummunan lafazi da hararo abubuwa a cikin hakkin annabawa, domin annabawa suna da wani abu wanda ake cewa wato suna da isma, suna da hifzi, suna da ri'aya, sannan kuma suna da khususiyya. Allah ka banmu da khususiyya, ka ba mu ikon kuma girman khususiyyar na annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To Allah yana gaya mana cewa da annabi Ibrahim ya yi masa wannan tambayar, kala sai Allah ya ce fa khus arba'atan min at-tayr, idan har kana so ka jarraba, tunda an ga annabi Ibrahim ya yi imani, da imaninsa kamar yadda muka faɗa tambayar Uzairu, ladadinsa bai kai tambayar annabi Ibrahim ba, domin Uzairu dama matakinsa na sanin Allah ba ɗaya yake da annabi Ibrahim ba, shi ya yi nuna ne kaka Allah zai yi tashi wannan, shi kuma cewa ina son yanda kake tasar wannan ka nuna mini, kaga akwai bambanci da mai tambayan kaka da mai tambayan ina son yanda ake a nuna mini. Shi annabi Ibrahim tabbatar waye, shi ma Uzairu tambaya ya yi wanda za ta iya kai ga mutum a yi sussan cewa ya yi shakku. To sai Allah ya buga misali da shi, amma annabi Ibrahim sai Allah ya masa yanda za a yi masa na wato dan makarantar Allah kenan. Sai Allah ya ce masa fa khus arba'atan min at-tayr, annabi Ibrahim tunda kana so ka san haka, ka dauki tsuntsaye guda hudu. Na farkon su malamai suka ce akwai kaza, akwai gaggafa, akwai hankaka, akwai dawe su. Kaza, gaggafa, hankaka, akwai dawe su. Allah ya ce idan ka dauki wa'annan fasurruhunna ilaika, wa'annan wato a arba'atu min at-tayr din ka tara su a wajenka, ka tattaro su, ka kashe su, ka yanka su, ka cuɗanya naman su da naman su da gashin su da jinin su da kashin su duka ka burkita shi. Idan ka yanka na kaza kai katakata da shi, ka yanka na dawi kai katakata da shi, ka yanka na gafa kai katakata da shi, ka yanka na shawo kai katakata da shi. To idan ka yanka wa'annan guda hudun, Allah ya ce fasurruhunna ilayka, ka gwamutsa su abu daya. Kummat al'ala kulli jabalin minhunna sab'a, to kowane dutse a cikin su sai ka eba, ka ebi wannan ka saka wannan dutsen, da ebi wannan ka saka wannan dutsen. Nama ne daban-daban, na iri daban-daban, wanda aka yanka daban-daban, da kashi daban-daban, da gashi daban-daban, kuma ana so ka saka a duwatsu ruf daban-daban. Summat al'ala kulli jabalin minhunna sab'a, kowane dutse ka dauka ka je ka zuba wannan yankin naman, wannan ka zuba ka tara ka wawwatsa shi akan wannan wajen. Allah yake idan kai haka sun madquhunna yafi na kasaya, idan kai haka sai ka jage fi, sai kaza ka zo, zakara zo, sai gaggafa zo, sai dawo su zo, sai hankaka zo. In kai haka sun madquhunna, ka kira su nama izini yafi na kasaya, za su zo maka da huni, za su zo maka cikin gaggawa. Wa alamna maka haka ne dan ka san anna Allah Allah azizun mabwani, wajen ya tada wanda ya mutu hakimin gwani ne, wajen kuma irin yanda yake ya tayar da shi. A nan dabbobin da aka nema shi ne annabi Ibrahim alaihi salam ya je ya samu wannan dabbobi, ya nemi gaggafa, ya nemi kaza, ya nemi shawo, ya nemi daru, ya nemi wa'annan dabbobi, ya dauke su, ya yayyanka su, ya takuɗa su, ya birkita su. Bayan ya gama takuɗawa ya birkita su, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya rarraba su waje daban-daban, ya saka akan duwar waje daban-daban, sai ya zage shi ya ce ya ji ku kai kaza. Kaza ya fara kira kawai, sai annabi Ibrahim a idansa yana gani gasussukan da suke can suka dinga tasowa ɗaya bayan ɗaya, suka yi silisili, suka haɗa abu ɗaya, suka zamo jawarka. Sannan yana gani ruwan jini, ruwan jini zai taso silisili ɗigo-ɗigo, haka ya dinga haɗuwa. Ruwan jinin kazan bai iya cuɗanya da ruwan jinin ɗawinsu ba. Yana gani kashin kazan ya dinga tashi ɗaya bayan ɗaya, wanda fasassu ne, rubutugaku ne, suka dinga haɗuwa, suka zama kashin kazan. Sannan suka dawo suka haɗu, tukun ƙasusuwan suka tsaya a gaban annabi Ibrahim, tukun na sannan jijiyoyi suka zo suka mammanne su, bargo ya zo ya shiga cikin ƙasusuwan. Sannan nama ya zo ya tsaya a jikinsu take kawai, sai gashi gashinsu ya hahhau jikinsu, kaza ta fara yin zikirin Allah a gabansa. Wannan Allah ya yi ne wa alam anna Allah azizun hakim. Bayan ya kira kaza ya gani ido da ido, ya ga yadda Allah ya yi, ya sake cewa ya nafsuru, kai wannan hankaka, ai kai wannan gaggafa, shi ma gaggafa ba ya taso irin yadda aka yi. Ya zo ya haɗa gabansa ya tsaya, ya sake kiran gaggafa, ya kira hankaka, ya kira ɗawisu, dukkaninsu a gabansa suka tsaya. A nan annabi Ibrahim ya ƙara ganin mushahada, shi yasa Allah ke cewa wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al-muqin, muna nuna wa Annabi Ibrahim malakutun cikin sammai da kafai. Dalilin wannan abin da yake akwai shine wayannan dabbobi idan mutum ya duba tafsir kamar irin tafsirin Ruhul Bayan wanda zamu gani ya kawo wani sirri a cikin wannan al'amari, wayannan dabbobin sune wayanda suke dauke da wasu dabi'u munana wanda suke hana dan adam ya samu mushahada da gaibi. Idan mutum ya rabu da wayannan dabi'un, take duk abin da ba a iya gani za ka gani, duk abin da kake tunanin zai yi wahala kuma kai zai maka sauki. Wannan dabi'a na farko, in kana so ka hore Allah ya hore maka karama, to na farko ka zamto mutum ne wanda cikin dabi'ar ka babu dabi'an kaza. Dabi'an kaza shine yawan yin jima'i, shi kaza bai gajiya da yin jima'i. Yanzu an jima dazu. Dabi'a na biyu shine dabi'a din nan wato na gaggafa, shi kuma dabi'an gaggafa yana daga cikin abin da yake so, yawancin abinci shi zai yi ta cin abinci ne duk yanda ya ga mushe sai ya ji ya ci. To kai kokari ko za ka ci abinci kakka ci mushe, domin shi abin da yake ci kenan zai je dangwaluwan ne, zai dangwaluwan ne, zai dangwaluwan ta. Shi kuma dabi'an wato hankaka shine kwadayi, shi mugun kwadayi ne. To ka zamto baka da kwadayi a cikin sha'aninka, to za ka mallaki ruhinka. Dabi'a na karshe shine dabi'an dawesu, shi kuma san ado da kwalliya da kwarewa. To wayannan abubuwan guda hudu duk wanda ya fita daga cikin su, to ya bar wannan alamin nasu ta je kuma alamin malakuti. Kana zaune a nan za ka umarci abin da ba zai yi ba sai ka ga yayi. Shi yasa malamai suke yin wato riyada, riyadan nan hanyoyi ne wanda a cikinsa za ka gan ana riyada a cikinsa, ya ga mutum zai kwana 40 na salati wa annabi, yana sallah bai shiga cikin mutane, bai magana, balle kwadayi, balle abin da ya shafi jima'i, balle abin da ya shafi cin abinci zai rage, balle na cin abubuwa masu rai ba zai rike wasu kalmomi na sunan Allah. Kafin mutum ya gama a wayannan adadin kwana 40 din zaka ga mutum ya zamto wani mutum mala'ika mala'ika. Dama menene mala'ika? La ya'suna Allah ma amaru, zai zamto saban Allah ya rifance ka. In ka ga wani abu wanda ake aikatawa na saban Allah sai ka ji ka tsani kanka. Saboda menene mutum ya samu riyada? Ya fara yin shiga irin halaye na mala'iku. To Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam tun daga wannan Allah ya yaye mai malakutus samawati wal ardi, sai yake kallon komai kamar yanda ake gani. Sakarallan yi kokari da duk wanda yake neman mukashafa, kai kokari karbi da wayannan dabi'u guda hudu. Dabi'a na farko shine sha'awa, wanda wannan sha'awa da shi aka fara wato jarabtan baban mu Annabi Adam alayhi salatu wassalam. Dabi'a na biyu shine dabi'an cin abinci, wannan shi kuma cin abinci shike ja mutum ya ta haramu, kwadayin cin abinci. Dabi'a na uku shine kwadayi, shi kuma kwadayi shike kawo ruwa. Duk mutum mai kwadayi marwaci ne, domin idan ya samu bai san kowa ya samu, dan shi yana ganin zai iya cinye wa ƙara cinye wannan din. Mai kwadayi haka yake. Dabi'a na karshe shine san kawa da san yin ado. To idan mutum ya zamo shi na san ko ina sai ya burge kowa, to zaka ga yana zuwa yana fada abubuwan da karshen sa mahalaka ne a gare shi, babu wanda za a burge shi in ba Allah ba. Idan ka ce da ka nemi yardan mutane, ridan nasi raya la tudrak, malamai sun ce duk yanda ka nemi wai ka gamsar da mutane ba zai yi ba. Gaya ne wanda bai samuwa? Allah da ya rufe mutane ba bai burge kowa ba. Nawa ne yanzu ga su nan suna ta kuka Allah 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 Allah, kuma karshe su faɗa abin da bai musu ba. Akwai wani kisan da ake bayarwa na wani wanda ya shiga ya dinga wurdi ya dinga wurdi, amma a duk wurdin abin da yake roƙo shine Allah ba shi kuɗi. To shi kuma Allah subhanahu wataala duniya karama ce, idan ban da kankancan da zaka ce alhamdulillah Allah zai zuba da ruwan zinari, to sai dinga yi Allah bai bashi ba. Allah yana so ya jarraba imaninsa kuma ya tara masa ya samu tarkiya, yayi ga abin nan bai yi ba, kawai sai ya fito. An ce da ya fito yau ne gobe ne ya ci gaba da yi, ga karanta Qur'ani, ga me kawai sai ya rubuta sunan Allah asmaullahi husna, kawai sai ya shiga jeji sai ya dauki daya yace ba ma yi, sai da ya samu tabin kwakwalwa. Bawan Allah ne, amma wai sai da ya hauka ta sa mashi, wai shi ma dai zanga zanga, sai dai kawai yawo a jeji yana baya yi yana dawowa, sai ya samu abin da yake nema. Allah ya ba shi hajjaka, aje tun daga ranar har ya ƙara rayuwarsa baya iya daga ido ya kalli sararin samaniya yana jin kunyan abin da ya wuri saka to bawa kada ka nemi kurewa wajen sai ka burge mutane in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai burge mutane gabaki ɗaya ba Allah da ya halice shi bai ya halice mu kuma bai burge mutane gabaki ɗaya ba to duk yanda ka kai wajen ka burge mutane ba za ka iya ba shi yasa abu mafi sauki ga mutane shine kawai ka yi kokari ka yarda da ubangijinka in ka yarda da Allah kowa ma ya kika in ka yarda da Allah kowa ma ya kika amma idan ba haka ba kai kanka ma baka saka burge kanka ba balle ka burge kowa dan yanzu nan zaka gama yin kokari kana ganin ka samu abinci kaza sai ka gama ce kaje kana sha'awan wani abincin zaka gama gina gida kai gama shekara biyu uku mai kyau kawai zaka ji gidan kana bukatar mota ba wannan ba ko menene dan adam ya nema moto ne riga ne tufafi ne duk abin da ka samu shekara biyu mai kyau zaka ji kana bukatar wani ba wannan abin ba ashe dan adam yi kokari kai tarkizin kwakwalwarka kawai zuwa ga abin da zai amfane ka ba izo abin da karshe zai kai ka zuwa ga wani halaye wanda ba shi ne ba Allah ya taimake mu amin ba Allah subhanahu wataala yake gaya mana anan annabi Ibrahim alaihi wassalamu ga irin halin da ya kasance a ciki kuma halaye ne wanda karshe ana fatan alkhairi a cikinsa Allah ka ba mu imani Allah ka taimake mu masalan ladina yusquna ma
da salul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
الله Ubangiji madaukakin sarki Allah yana ci gaba da bamu magamai kamar yadda muka faɗa can an yi bayani akan jihadin nafsi an yi magana akan jihadi yanda ake jihadi da zuciya yanda ake jihadi da tafiya cikin hadarin Allah to yanzu a nan za a yi mana magana ne game da abin da ya shafi jihadi da zuciya wanda wannan jihadi da dukiya yana daga cikin abu mafi matsanancin wahala ba kowa ne Allah yake hore masa ya samu damar yin jihadi da dukiya ba wanda Allah ya hore musu ka samu damar yin jihadi da dukiya to hakika Allah ya ba su babban rabo wanda a cikin su akwai sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi sayyidina Usman ibn Affan mun san irin fitinar da ya faru da shi domin shi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa wani irin jarrabawa lokacin da kowane sahabi a cikin khulafa'ul arba'a din nan sayyidina abubakar ya samu alkhairi alkhairin da sayyidina abubakar ya samu shine ya yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan ko bayan barin sayyidina abubakar barin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wato wasu wanda suka samu cigaba cigaban nan da aka samu shine wasu sun karu a wannan kamar irin sayyidina Ali yana nan sayyidina Umar yana nan sayyidina Usman shi kanshi yana nan sannan kuma ga sayyidina Abubakar din da kansa to a lokacin fitintunu ba su yi tsanani ba sannan akwai kuma wata zobe na mulki na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan zoben tana hannun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to shi kuma sayyidina Usman wannan zoben yana hawan mulki sai ta fada a hannunsa tana fada a hannunsa tun daga nan mulkin daular musulunci ta rikirkice masa yawan karraki yawan fitintunu duka suka dinga faruwa da sayyidina Usman a mulkin sa ya zanto abubuwa sun fi karfin sa har ya kai ga cewa an je an tara sayyidina Usman a daki suna neman su cutar da shi suna neman su kashe shi sayyidina Usman ibn Affan sai yake tambayan su a cikin ruwayan Abi Abdurrahman lokacin yake cewa sayyidina Usman yake cewa anshidukumullah dan Allah ina ku hada ku da Allah wala anshidu illa ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku ko babu wanda nake hada shi da Allah sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alastum ta'lamuna anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kala man hafara rawmatan falahu aljanna fa hafartuha. Bako ji annabi ya ce duk wanda ya toni ramin rawmatan jandal cewa za a bashi aljanna in ya toni wannan rijiyan ba ni na je na tona nayi da wuniyar manzo Allah ce an bana janna. Sannan alastum ta'lamuna annahu qala man jahhaza baita al-usrati falahu aljanna fajahhaztum. Ba manzon Allah bane yace duk wanda ya shirya yaki a lokacin Tabuka za a bashi aljanna, ni na kawo na taimake wannan durundunan na shirya su. Fasaddaqu, dukkanin su suka ce wallahi haka ya faru a gaban mu an yi haka. Anan dukkanin su suka watsi, wasu wanda ba su habbai ba kuma suka ci gaba da yin jafa'i. Wa sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya kai ga cewa sayyidina Usman yayi abubuwa na alkhairi, wanda dalilin saukan wannan aya sayyidina Usman ya zo gaban Annabi Muhammad lokacin za ta fi yaki na jaisul usra. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shela yace duk wanda ya kawo gudumawa mai tsada a cikin wannan tafiya, saboda ana cikin yanayi ga zafi, ga yunwa, ga rashin abinci, kuma ga tafiya za a yi mai nisa, Annabi yace duk wanda ya kawo gudumawa mai nauyi mai sauka a wannan tafiya, to ya sani an bashi aljanna. To sai sayyidina Usman ya zo bi alfi dinari fi saubi, ya zo da dinari dubu a cikin rigansa, ya taro dinari dubu a cikin rigansa, da yana zuwa sai ya zuba ta a gaban fasabbaha ila rasulillahi. Kawai Annabi ya ga sayyidina Usman ya saki rigansa, kawai sai ga kudi na zuba har dinari guda dubu. Fa da'ala annabi yukallibu ha bi yadihi, manzo Allah Annabi yace daga yau duk abin da sayyidina Usman yayi har mutuwarsa ba abin da zai tsada da shi a tashin alkiyama. Ko ne yayi shi dan aljanna ne, an riga an masa stamp kuma ba za a canza ba. Ma darrabna Affan ma fa'ala ba'da al-yawm, daga yau duk abin da sayyidina Usman yayi har tashin kiyama ba za a bashi. Manzon Allah yuraddidu ha miraran wa tikraran, Annabi ya faɗa a cikin ya fito a wannan farkon daren ila an tala al-fajr, har zuwa lokacin da al-fajr ya bullo, rafi'an yadayhi, Annabi ya daga hannunsa ya du'u li Usman ibn Affan. Tun farkon dare Annabi yana ta addu'a, yana Allah Usmanu, Allah Usmanu, har tafiya ta yi manzon Allah yana mai addu'a, saboda yanda ya tsaya wajen hidima wa manzon Allah da tukiyarsa. Karshe Annabi da ya gama addu'an Annabi ya shiyo, sai na Usman ya zo, Annabi ya ce Allahumma raditu anhu farda anhu, Allah ni fa na yarda da Usman kai ma ka yarda da shi, na yarda da shi ka yarda da shi. Arwaya Abdullahi ibn Umar ya ce ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi jaysh al-usrati yaqulu ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm. Shi ma dai abin da yake tabbatarwa, manzon Allah ya faɗi wannan magana wa sayyidina Usman. Manzon Allah ya faɗa a jaishul usra, daga yau duk abinda sayyidina Usman yayi aljanna ta tabbata masa, Allah ba zai canza ba. Ko me yayi da kasan ko menene, shi ya shiga aljanna har tashin kiyama. Domin ba so dai ba Annabi yana cewa zai sai aljanna in yayi kaza, sayyidina Usman yayi har aka gane ma ba aljanna yake ne ma ba hidimta Annabi Muhammad yake. Domin aljanna ya turran da ya toni wannan roma din kawai shikenan, sai ya tafi kawai bar gaban manzon Allah. Annabi yace Allahumma inni raditu bi Usman farda bihi, Allah na yarda da sayyidina Usman ka yarda da shi. Sannan manzo Allah yace madarra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm, duk abin da yayi har yau hatta shin kiyama ba zai fitar da shi ba, amma tun daga nan bai taba canzawa Annabi Muhammad ba. Shi yasa manzon Allah ya aure masa da yarsa ta farko, ai da yarsa a fari ya kara aure masa, shi kadai ne ya aure ayyan Annabi guda biyu. Shi yasa ake ce mishi sunnurain, ana ce mishi sunnurain, amma kuma nasabarsa da Annabi bata yi nisa ba, sun haihu amma kuma sai zama ƴar bata yi nisan kwana ba. To sayyidina Usman ibn Affan, Allah ya kara masa yadda, dalilin sa ne Allah ya saukar da wannan aya lokacin da ya hidima ta hidima Allah ya ce masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi misalin mutanen da suke cire dukiyansu su kwaranyo kudin su fito da ita a tafarkin Allah madaukakin sarki kamasali habbatin kaman misalin kwayan zarra ne na kwayan gero ambatat sab'a sanabila suka shuka ta a cikin kasa ita kuma da taji tsurowa sai ta tsuro da kai zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowane zangarniya sai da ta fitar da kwaya 100 misalin abinda sayyidina Usman yayi manzon Allah yake gaya masa ranan kiyama za a ninka masa kowane ɗaya da guda 700 duk da cewa mun sani suna da wani falala manzon Allah ya ce wato wa'innan sahabban nasa inda za su dauki gero su bayar cikin mudu da za ka ɗebi zinare cikin girman dutse ka bayar baka samu ladan da suka samu to amma sai na Usman shi zinaren ya doka ya bayar amma manzo Allah yake fadin cewa misalin su kaman wanda ya shuka kwayan gero ne kwaya ɗaya tak ita kuma kwaya ɗayan nan da ta he bata fito so ɗaya ba sai ta yi rassa guda 7 a kowane zangarniya ɗai sai da ta fitar da kwaya 100 kaga an samu guda nawa kwaya 700 fi kulli sumbulatin a kowane kwaya ɗaya mi'atu habbatin tana da kwaya 100 wannan ne yasa an ka kirga zai baka kwaya 700 abinda za a samu kenan wannan shine abinda za a ribanya musu shi a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yudaifu liman yasha'u yanda Allah ya ribanya sayyidina Usman to haka Allah wanda ya ga dama ma Allah ya kan ribanya masa wallahu wasi'un alim a Allah yayi ne domin shi mai dukiyar ne shi mai yalwaci ne alimun masani ne ga wanda ya domin Allah sayyidina Usman radiyallahu anhu ya mallaki dukiya mai yawan gaske ya kai ga cewa dukiyar da sayyidina Usman ya mallaka dukiya ne wanda yayi hidima da shi amma kuma har ya gama hidiman bata kare ba an tambaye shi me dalilin da yasa kai kudi to wanda suke da business wannan ba ana zuwa a sayi me ne abin nan ba malikin ya bada kisan nan a jami'a eh banda sai wannan sai a kamfani ake za saya business plan ba ba ana ba a saya ba ba statistics ne ko business plan ne za a je a sayi business plan to za a ba da business plan a nan amma business plan ɗin irin ta sayyidina Usman duk wani ɗan kasuwa idan ya rike wannan abubuwa to sai ya yi kuɗi wannan abubuwan guda 5 ne an tambayi sayyidina Usman menene sirrin yin arzikinka meye dalilin da ya sa kake da dukiya meye sirrin sayyidina Usman da aka tambaye shi sai ya ce abu guda 5 ne kawai sirrin yin kasuwanci ba wai sirrin Allah da ya bayar na a yi kasuwancin ba a sirrin yin kasuwancin ya aka yi kudinka yake yawan yiwa yake taruwa sai na Usman sai na guda 5 din duk wanda ya rike business plan irin na sayyidina Usman yace abu na farko ana ualiju ni ne nake kula da sha'anin dukiya na da kaina duk yanda kai kana da directors kana da managing directors kana da kaza to ya zanto karshe in an koma wal amru yahudu ilayka zaka ga menene wannan yayi daidai ko bai daidai wannan me yace to wannan shine abu na farko ni a dukiya na ni ba ni nake tsaya juya ba amma komai da ake yi za ka kawo shi gaba na kuma zan sani yace abu na biyu ana unanni duk dukiyar da na samu to na kan kasa shi in cire na bukata ta sauran kuma sai na mai da shi cikin kudin ba wai idan na samu riba kawai sai in kwanta in yi bumburin hayam to duk wani dan kasuwan da ke aka ba zai taba samun arziki ba ka samu riba kawai sai ka ibi riban gabaki daya ka je ka ci ba za ka yi arziki ba sai ka dauki riban sai ka sake mai da wani abu cikin arzikin abin da yake na bukatan kuma ka je ka yi amma in baka girma ba kuma da kasuwanci ba za ka ce baranci cin abinci amma in ci gaba da mayarwa sai ga an samu gawanka a gaban tiredanka na uku la adar riba ba na raina riba duk riba in ta zo idan dai ka zo ka ci zaka sai abu naga akwai riban da zan samu ni kudina ya fita uwar kudina gamsu in sayar maka in je in sake tarowa wannan shine abin da ke cutar da ƴan kasuwanmu. Mutum sai kaga ka zo sayan abu a wajen sa, sai ya wuni shi burin sa kawai ya samu me wanda zai cuta. Abinda ake sayarwa 10,000, ana iya ya saya 10,000 gaba ɗaya da waniyansa, in an zo sai ce 15,000 ko saya ko bari, bai da wayo. Da ya sai 11,000, sai mutum 7 su saya a lokaci ɗaya. Sai ka gani wanda ya sayar da kwaya ɗaya 15,000 ba shi da kwastoma, kuma za a je a aibata shi, kuma bai bara a da wajen shi ba, kuma an ware gaba ɗaya abin da ya samu 10,000 ne, sauran ma har su lalace. Yana cikin abin da yake yawaita arzikin ƴan kasuwanmu na Kano. Idan suka samu arziki yanzu a kai, in ya dage kaza kaza ka tsaya, to shikenan bara an sayar maka kawo. To wannan shine la afdar ribaha bana raina riba. Abu na hudu, aj'alur ra'ata ra'asaini, yace ni duk dukiyar da na samu bana tsaya mata a kasuwanci daya. Idan ina sai da gero sai na samu riba a gero, naga kuma geron na samu riba a cikinsa, to sai na sake ɗeban kuɗi in sai dawa, sai zamo gashi ina da gero ina da dawa. Daga nan kuma sai ka gani ƙarshe na koma zannuwa. To haka ne sana'an sai ke aj'alur ra'asa ra'asaini. Na biyar shine na ƙarshe a cikin business plan ɗinsa, shine ash-sharr jadida. Duk abu idan na sayo, to na fi tsayin sabon abu, ba na zuwa in sayo abu tsoho. Sai haka idan da ka yi siniki, sai ka je ka nemi abu na yayi sai ka sayo, kana kawo da yayin nan sai a kwashi a janka, kafin a gane ma bai da kyau, kai ka tiri ba abinka. Akwai wani babban dila muna magana da shi lokacin ina makaranta, to amma masoyi ne sosai, lokacin yake ce min su suka fara yin dilan yatsan zau. An san yatsan zau kuwa? Jingina bango suke cewa ko? Wasu kuma sai ta mata zigzag, wasu na ta mata hankali da azara, wai sunan tana da yawa. Wata irin yadi ne wanda idan ka je kaman ni gini, to za ka barwa idan dai ginin ba a yi plasta ba, kai ma za ka ɗebi haƙƙin mai ginin, domin za ka bayan ka akwai waɗannan duwatsun ginin wanda ba a baka ba. Yace amma abin da zai baka mamaki, shi babban dila ne ya yi sayo kaya manya-manya, yace amma shi bai taɓa samun riba a irin wannan yadin da ya sayo ba. Yace saukewan kaya na farko a lokacin sai da ya samu riban naira miliyoyin da yawa, gaskiya miliyoyin da yawa. Sannan a lokacin da aka zo ya san zau din ko aka dinga saya, sai lokacin abubuwa sun yi tsada, mutane ba kuɗi a hannunsu, kuma ana so a sai kaya, kawai shi ko yaje ga ya san zau ko yace a bashi, ana ce zaka yi asara, ce oho dai a bashi. Yace bayan ya bar wannan sai je sayo wannan wanda ake na shubin nan, me sunan shi? A'a, a tobe na mata, ai akwai asalin yadi mai kyau, roba. Yace da suka kawo roban na, yace a kunce kayan farko miliyan 70 ya samu riba, kafin a zo a gane cewa ga yanda lamarin yake. Wato abin da nake nufi ba fari ba ya tsora da yawa ba, a'a, kawai yanda aka saya ne arzikin ya zo masa. Idan ya sayo abu da yawa, yanda aka sani ya sayar da ta a farashi mafi sauki, amma kawai ya zamto a lokacin da kawai nan can nan can nan can, kawai ya ga an sai, saboda tuma sun saya talaka sun fiye waye, nawa ne masu kuɗin? Ai ba su da yawa ko? Kuma wasu masu kuɗin masu mai sun tafi ƙasan su sayo. To wanda suke nan Najeriyan talakawan ya ce wallahi take a satin kawai sai ya ga gaba ɗaya ya yi arziki. To wannan business plan ne irin ta Sayyidina Usman. Idan ya tashi yakan sayo abu ne sabo wanda a wajen ku ba al'ada ba ne, kowa in ya zo ya gani a ce wannan mene ne, bari in je in jarraba. Zai iya kokari wajen ya sayar da shi akan haƙƙinsa, akan plan ɗinsa. Saka duk wani ɗan kasuwa wannan mun ba shi fi sabilillahi, domin ai Sayyidina Usman ba sai ruwaye ba, kuma da mun ce a zo a saya, to Allah ya taimaka. Amma a ƙarshe akwai abin da dan ja hankalinmu, duk wani mutumin da ya ga Allah na bashi dukiya na haramun ya sani Allah bai tare da shi. Duk aikin da kaga zaka yi sai kaga aiki ne na haramun, kaga kana aikata saban Allah, amma kullun Allah na baka lafiya. Kaga kana zaluntar mutane, amma kullun kana ƙara ɗaukaka. Kai kana yaudaran mutane, kana damfaransu, ba a kama ka. To idan ka shiga ɗaki kai ta kuka, yaqini Allah ya shirya shi ne zai kama ka na ƙarshe, kuma kamun nan ba za ta maka kyau. Shi yasa malamai suke cewa
إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام إن الله يفشي دباوة تتاجي زي دينك بوك يمكا بوكين حرام كان سامو كانتي وإذا شد غربه عليه بارك له فيه إن كما الله يفشي دكي فشي يكارو bayan ya baka haram ko ba kwata zai ba sai ya maka albarka a cikin haramun din sai kaga duk abin da ka taba haram kana samu ko sai ga mutum ana cewa shi dan ciwa-ciwa ya ci gaba kai kuma kana farawa aka maka Allah yana san ka kenan Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya tsare mu cikin haram na'am
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله يشي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كسن وإن دسي يتير دوك ينسو تفرك الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا عذر سنن سيزمتو أبن دسي يتير وان ba ta yin gori bayan sun ciyar ba su cutar da wanda suka baiwa bayan sun ciyar Allah ya ce wayannan mutanen wanda suke irin wannan lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijin su Allah madaukakin sarki wala khawfun alaihim babu kuma tsoro a gare su wala hum yahzanuna sannan kuma ba ta yin kunci ba ta yin bakin ciki wannan abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ishara ga wannan shine duk mutumin da zai dauki wani dukiya ya bayar sai ya zama bayan ya bayar yayi gori to ya sani yayi asara duk wanda zai dauki dukiya ya bayar yayi gori to yayi asara shi yasa daga cikin sifan manzon Allah wa mannun wala mannun wa safun wala atbu shi annabi alfaza zai ce yana yin baiwa bai yi gori ba wasaffun wa mannun anan abin da sai me yasa yake wa mannun mannu shine kyautar da zaka yi wanda ta kai abu ga jarida to amma in yi wala mannun ko ba zai gori ba amma sai ga wani yake kyautar da bata kai ta kawo ba amma shi da kansa zai ta azizitawa ya dauki kamera ya kafa a fuskar mutum wanda wannan abin kuskure ne Allah baya son gori Allah baya son mutum ya zamto mutum ne wanda yake yin abu darriya shi sai Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kaga wanda suke daukan dukiyar su ba ta farkin Allah irin su sayyidina Usman irin su sayyidina Abdurrahman ibn Auf irin su wanda ma uwa uba Imam Ali wanda Allah yake cewa inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura irin su sayyidina Abubakar wanda sayyidina Abubakar dukiyar sa kacokon a cikin ta manzon Allah yake rayuwa domin annabi ya yarda da sayyidina Abubakar ya yarda da dukiyarsa sai sa annabi kawai in ya dauka kawai bayar ya bayar yin ya dauka kawai bayar wa zai saboda shi sayyidina Abubakar ya mai da kansa ba wato a gaban manzon Allah ba shi da nasa kawai to Allah ya ce wayannan wanda kaga suna wayannan halayen to lahum ajrun inda rabbihim wallahi suna da ladan su ranan tashin alkiyama a wajen Allah kuma wala khawfun alaihim sun zama waliyai babu tsoro a gare su wala hum yazuna bafin kunci wannan abin yayi isara ne ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cewa duk wanda zai kyauta mafi kyautan da Allah ya so shine kyautan da dan adam kyautan da zaka yi damanka ta bayar haguma bata sani ba mafi kyan kyauta kenan kyautan da zaka dauka ka bayar damanka ta bayar haguma bata san dama ta bayar ba wani irin kyauta ne zaka yi wanda dama ta bayar haguma bata san ta bayar ba na farko kyautan da ake so ka yi shine ka yi kyautan ba tare da ka tsarsa wa ranka kana neman wanda ka bashi dawo maka da shi ba amma duk kyautan da zaka yi don ka zo ka faɗa wa duniya ka ce ga shi na ba mu wani kaza to ka sa wannan ya biya ka ne wannan faɗan da kai ai ya zama mutunci ko ya zama mutunci na ba mawa da kaza me yasa nace na bashi na fada ne domin nayi mutunci to wannan abin da kai in ka ja mutunci to mutuncin ya biya ka a duniya sai sa ranar kiyama za a zo da mutumin da yayi sadaka ya bayar gashi ana ga ya bada kaza Allah sai a zo a kirga gashi a takarda ma za a bashi ka bada kaza ran kaza lokaci kaza ka bada kaza lokaci kaza da lada kaza sai ubangiji ya ce he dai kuma ladan ba abu na ba wayanda ka basu ka basu ne domin su biya ka sun biya ka da godiya ko ku sun biya ka da azizitawa da riritawa saka kaje su biya ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anan ne mutum zai gane ba shi da hankali ba shi da wayo nan ne zai gane asara ya laita ni kuntu turaba ta zo masa Allah ka sa duk abin da zamu yi mu je mu samu a wajenka to wannan ne Allah subhanahu wataala ya fada yake cewa wa inna lahum ajrun inda rabbihim suna da ladan wajen ubangijin su wala khaufun alaihim babu bakin ciki a gare su babu tsoro wala hum yazunna ba sa shiga cikin kunci qaulun ma'ruf
qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yasbaha adha wallahu ghaniyyun halim
Allah ya ce qaulun ma'rufun me ake so mutun ya fada idan ya bada sadaka yayi magana mai kyau ba laifi bane idan ka bada sadaka ka sanar amma akwai shurutta a ayan gaba zamu shi sanar da dukiya kala biyu ne akwai dukiyar da zaka bayar na wajibi akwai dukiyar da zaka bayar na mustahabi dukiyar da ake so mutun ya sanar shine zakka domin tunatar da wanda suke yi amma abin da ya shafi sauran sadaka da yawa ba a so mutum ya bayar ya ayyana ya ce na ba da kaza na yi kaza kuma yana ɗauko mutane yana cewa wane ka zo ka ce na ba ka kaza wane ka zo ka ce na ba ka kaza sai dai idan ya san yin hakan akwai wata maslaha na addini ko dalilin hakan abin zai faru kamar misali kungiya ce ta je ta karɓo a wajen wani da ta karɓo kuma a wajensa ta zo da shi akan za ta raba kaga wannan tana bukatar ta kai proving ko in ba ta yi ba gobe bare bayar ba sai bayar sai fada kamar gwamnati dauka ta baka zaka dauka ka bayar kamar mu ma da gwamnati ba mu da mun dauka mun bayar ko ba haka bane idan har an dauka gaba ka zaka ce gashi kuma zaka zo ka fada ka ce gashi an bayar wannan ba laifi a ciki amma abinda misali kai ne kai to akwai hanyoyin da ake isar da shi amma ba ta hanyar kafa kamera wa mutane ba ta hanyar ɗauko su a yi talla da su a ciyar da kamfani gaba su kuma tozarta su ko wani makamancin haka su ji kaskanci to Allah bai so qaulun ma'rufun magana mai kyau wa maghfiratun sannan kuma da yafiya mutumin da yake cikin damuwa ya zo yi maka abin da ba daidai ba ka yafe masa khairun yafi min sadakatin akan sadakan da yatba'uha adan cutarwan gori ko riritawa da aziritawa yake biyo ta wallahu kabir Allah ya wadata ga dukkanin abin da aka yi domin a je a nemi suna da shi ba a yi domin shi ba halimun amma ne hakuri ne ba zai yi hukuma yanzu ba lokaci zai zo
sadakallahu alazim
sadakallahu alazim
السلام عليكم mai tambaya na farko yana cewa da fatan shiru an sha ruwa lafiya Allah ya kara lafiya yace sunan shi malam Adamu Senegal yana tambaya ne daga Senegal yace mutum ne ya yi tafiya ya bar matansa tsawon shekara biyu sai iyayensa suka fahimci tana bin maza, sai suka sake ta. Bayan nan kuma sai ciki ya bayyana a gidansu, sai iyayenta suka ɗaura mata aure ga wani. Shin yanzu akwai aure a tsakaninta da mijinta na farko?
Shakwaki yake. Allah shauki.
Amin.
Wai tambayan kore yana mai mutane in gane ne. Na farko abin da na ji a cikin tambayan iyaye sun saki mata. Ko? Shi da ma mahallin shahidi. Na biyu kuma shi ne fitanta waje zuwa bukatuwa ga wani a uzbillahi. Ta ta amanan aure. Na uku kuma shi ne an sake ɗora mata aure da ciki. To, tambayansa kawai da ya yi guda ɗaya ne ba cewa yi liwazi ba. To, amma abin da yake annan shi ne na farko aure tsakaninsa da matansa akwai aure. Tunda ba shi ya saki matansa ba. Sai dai idan lokacin da iyayensa za su saki matan da yardansa da saninsa aka saki matansa to shika ta shigo. Shika ta saku. Amma idan misali cin amana ne da ta je ta yi. Wannan cin amanan ta yi hukunci ne ke kanta ba wai rabuwan aure ba ne hukuncinta. Sannan auren da aka je aka ɗaura da ciki dama ai ko da ma ba ta da aure aka yi aure da ciki aure mai kullu ba. Mu a dai a mazabarmu na maliki aure mai kullu ba. A je a ɗaura aure da ciki. Ai kaga babu aure. Jira za a yi ta je ta gama cikinta ta haifa cikinta tukunnan a zo a ɗaura mata aure. To amma kuma sai ya zamto an fahimci cewa wai tana da ciki da wani. Da aka tana ciki da wani ne sai aka yi rufa-rufa aka rufe da cikin aka ɗaura mana aure. To haƙiƙa shawari da za mu bayar a nan duk da babu kofanta shi ne ya roƙi Allah alkhairi ya haƙura indai da tabbacin cewa matansa ta je ta nemi wani har ta yi ciki na haramiya a waje kuma har ta yadda ta je ta ɗaura aure da wani. To kaga nan na farko ne ta wanda ba ta buƙatarsa na farko kenan. Na biyu kuma ba za ta rike mata mutuncinsa ba. To abin da ya kamata ya haƙura indai da gaske ne to ya haƙura aure tsakaninsu akwai amma ya ba ta shika ya ba ta takaddanta. Amma in kuma yana son zama da iyalinsa haka ya kai ƙara kotu za a warware wannan auren a dawo masa da matansa. Sai dai in ita ce ba ta so kuma wannan kuma ya rage tsakanin mahukunta kar mu yi shige mu shiga cikin lamarin hukunci na abin da ya shafi alƙalai. Allah ya taimaka. Na'am.
Mai tambaya na gaba yana cewa da fatan ya sha da malam ya sha ruwa lafiya.
Na'am.
Tambaya ta ita ce menene falalan hasbunallahu wa ni'mal wakil?
Hasbunallahu wa ni'mal wakil ta da falala.
Na'am.
Falalan hasbunallahu wa ni'mal wakil bai da iyaka. Ya daga cikin falalan hasbunallahu wa ni'mal wakil shine ita ne aka ba Annabi Muhammadu. Kowace kalmomi daga ciki akwai wani annabin da aka kefance shi da ita amma da hasbunallahu wa ni'mal wakil da mu gani a cikin alqur'ani Allah da kansa ya bamu. Al-Imam Ash-Sha'rawi yana cewa ajibtu mimman takalabat alayhi ad-dunya kaifa nasiya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yace nayi mamakin wanda duniya ta zo ta shake shi ta yagune shi nan da can kowa ya tsane sa ya shiga damuwa amma kuma wai ya manta zuwa Allah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil fa ita ce lokacin da aka taro annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin lahzab lamari yayi tsanani sun shiryo manzon Allah suka toshe duk hanyar shigo abinci suka toshe duk hanyar fita kuma suka goda makamai suka dinga harbawa cikin garin Madina mayaka sama da mutum 10,000 shi kuma yake gaba ɗaya mayakan ba su wuce mutum 2,000 ba a wannan lokacin. Shi kuma yana tare da iyalansa ƴaƴa da mata a cikin garin su kuma zallan mahara ne kawai aka turo su. Kaga akwai bambanci wanda aka zo aka tare shi yaki ga matanka ga ƴaƴanka wajen ai akwai nukutattun da ake akwai wajen da in an matse ka zo da kai iyo. To amma a duk da haka lamari yayi tsanani an toni lamari abu yayi muni ƙarshe
Allah ya ce mana alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Ku tuna wa'inda mutane suka zo suka taru musu aka ce ku ji tsoro, qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, sai imani wannan maganar ma ya kara musu. Me suka ce? Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Sai Allah ya yi alƙawari duk wanda ya ci hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel me zai faru? فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. دو وندي تاذو الله ونعم الوكيل كودا ان ساكا غبا ان كدا جرا تاذو الله ونعم الوكيل idan fitina ne ma in tazo hita zama maka alkhairi.
Na'am.
Allah zai canza ta daga fitina ta zama alkhairi.
Na'am.
واتبعوا رضوان الله kuma sannan bayan alherin kuma yardan Allah zai biyo maka.
Na'am.
Wallahu zul fadl alazim. Haka ya faru a Najeriya lokacin da aka zo wata gwamnati ta shirya, sai da wasu makirai da suka shiga jikinta suka nuna mata cewa yan tarikan Tijjaniya makiyan gwamnatin, sai ya zamto aka kirkiri za ana kama shehunan nan ana kai su gidajen obin, aka fara dukan yan kabdu, aka fara abubuwa daban-daban. Gidan da ake la ilaha illallah shi gidan la'ili, gidan da ake yin kabdu a sallah sunnan annabi ne ya ce yan kabdu yan gabalu, yanda ka san dan da ake nufi ba wai sun tabbata Allah ba. Abin yayi tsanani har ya kai ga cewa an kama wasu daga cikin malamai. An yi addu'o'i da yawa, amma daga cikin addu'a mafi shahara wanda ta fi girma shine wannan addu'a Allahu ne kin 350 wanda kuma har yau ba a daina ba, kuma dalilin sa lalle akwai damana wanda shi yana cewa waqaftu 'alal maknuni wa inni sami'tu min lisani man la yadiku 'anil hawa annahu la yadurruni makhluqun ka'inan man kana. Indai mutum mahal abin da Allah ya lissani ba zai cuta da kai kana karanta sunan Allah ne mulkin saka mutum ya tsaya da yawan hadun Allah wa ni'mal wakeel, to zai samu nasara. Nasiru ya nasiru ya nasiru fa qahra adubi innaka al-qadir. Allah ya taimake mu.
Mai tambaya na gaba yana cewa Allah ya kara mashi tsawon rai. Tambayan sa yace shin mai sallan farilla ya kamata mai sallan farilla ya kamata waye bi na mai nafila?
Ai wannan
tana son karin bayani.
Lokaci yayi amma kuma gaskiya nan tambaya ne mai muhimmanci, sai dai ku zan fara da wannan tambayar.
Na'am.
Inda doyi kai mu amsa doyi domin abin da yasa wannan matsala ce wacce tana ta yawo a cikin al'umma, amma akwai hadisi daban-daban wanda suka tabbatar daga bakin manzo Allah al-Imam Daminun ala ma'mumihi, sannan kuma innama ji'ila al-imamu li yutamma bihi. Sannan suna da ruwayi daban-daban wanda suke nuna cewa haramun ne ba daidai bane mai sallan nafila yayin mai sallan farilla yayin mai nafila. Idan ma kuka saba niyya kai da limami ba musalla, ai dole ne hiniyan ku ta yi daya, amma wannan yana da kyau goben mu bude ta kan danci. Sai da matsala ce wacce ana shigar da mutane da yawa, sai ka zo kai sallah ka ce Allahu akbar, ko mutum ka ga ya manna ma kafa kamar sa ya ce maka wallahi kamar wai kai kana so ka nuna masa kai ba matafiyi ne ga irin yanayin da kake ciki, amma kamar sa ya ce wani kuma ya ganka nafila kake wai ya zo wai shi dole sai ya bi ka sallah, wai shi bare yana mai jami'i ba, saka dole sai ya manna ma kuma kai kana yin nafila. An taɓa yin haka? Ai ba a taɓa yin haka ba. Wannan da yawa muna wasa da sallah ne, duk wanda ya yarda ya bar sallansa ta zamto yana iya zuwa ya jona wa nafila farilla, wallahi ya tashi ranan bayi da wannan farilla. Duk da akwai malamai da suka yi maganganu wanda yake sabanin haka, kamar akwai wasu maganganu mai rauni daga bakin irin su al-Imam Shafi'i, amma ya kamata wannan matsalan gobe mu samu kamar sauran minti 15 sai mu fara magana a kanta. Allah ya taimake mu. Allah ya sa mu dace. Rabbana atina lana nurana wa kassir anna sayyi'atina wa kafir. Kuma su ne ma'adu Allah ya jama kuwa bukatunsa. Allah ya saka mu kuwa da kai manya-manyan bayan Allah da muke tare da wannan waje. Allah ya san kowa bukatunsa da niyyarsa. Allah ya saka musu alkhairi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.